أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وديا تثبت بالله مدوكي سركي خالق السماوات والأرض وندي قدر دورمو يدد أرى من نمفاشي هريا وزوا ونرانا مع البركة في الجمعة دنشي قبدا تتونا وأكن سابع النبي صلى الله عليه وسلم da tarihi akan waɗannan bayan Allah zababbu. Yau insha Allah da taimakon Allah ta'ala za mu tattauna ne kamar yadda malami ne faɗa a kan wata baiwa Allah mai suna Ummu Aiman, wanda da Hausa muke cewa Ummu Aimana. Ummu Aimana asalinta sunanta Baraka ake ce da ita.
Na'am,
Baraka wannan suna ne mai kyau, wanda alhamdulillah na san Hausawa suna sa sunan Baraka.
Na'am,
duk wanda aka sa mata Baraka to kenan ban sani ba, kamar ana mata alkunya ne da ko kuma ce ana yin takwara ne ga Ummu Aiman. Sai dai na san ana cewa mabarukatu ma, ko
na'am
kakan ji akan ce mabarukatu.
Eh, na'am.
To wannan dai Ummu Aiman sunanta Baraka, ita ce matar da Rasul Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi masa wata irin fassara. Fassarar ta ce babban abin da ya dame ta shi ne yankewar wahayi, rashin zuwan wahayi. Ta ce mutane suna cin alheri, suna cin albarka, matukar Allah yana saukar da wahayi a gare su. Ya ga aga tana ta kuka, tana ta kuka. Aka ce me yasa kike kuka? Ta ce ba tana kuka ba ne don ainihin rasuwar Annabi, tunda ta san daman dole zai rabu da su. Amma hiya tabki alan kata ilwahai, tana kuka ne saboda ta san ba za a sake yin wahayi ba, kuma har duniya da tashi an gaba, tunda daman shi ne annabin ƙarshe da za a yi masa wahayi. Ummu Aiman asalinta
Habashiya ce. Kamar yadda kai bayanin sunanta Baraka, to amma a yanzu kuma nakan je mutane sukan sa wa 'ya'yansu Ummu Aiman ɗin. Ba laifi mutum ya sawa asalin suna wata Esta Ummu Aiman?
Sosai ma, ana iya sawa, sosai ma, ana iya sawa. Alkunya ɗin ba Ummu Aiman ne. In Allah ya ba ta haihuwa karkin kaga sai ta sawa sunan ɗanta mai Aiman.
Na'am.
Ita mutumiyar Habasha ce.
Na'am.
Kuma baiwar Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama, kuma abin mamaki a cikin wanda suka kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba dan komai ba saboda ya gaje ta ne daga babansa, yawwa ya gaje ta ne daga mahaifinsa sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ta yi wa Annabi hidima tun bai kai matsayin da ya kai ba, kuma da Annabi mahaifin shi ya bar duniya sai ya zama tana ƙarƙashinsa. Daga baya ma lokacin da Annabi ya auri Nana Khadija, sai kawai ya ce ‘ya’yanta ta zama cikakkiyar ‘ya’. Don haka daga nan Ummu Aiman ta zamanto cikakkiyar ya. Hadira ta Rasulullah sallama wahiyar Habashiya, tana cikin waɗanda kuma suka musulunta tun farko-farko, kuma ta yi hijira guda biyu. Ta yi hijira zuwa Habasha, ta yi hijira zuwa Madina, duk ta samu wannan falala. Ita ce matar da ake cewa wato saboda tsabar tabarruki da Annabi alayhi salatu wassalam ta shafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Wannan shi ne ake cewa at-tabarruk bi asarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Yin tabarruki da abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ana iya yin tabarruki da gashin Annabi alayhi salatu wassalam, ana iya yin tabarruki da fitsarin manzon Allah, ana iya tabarruki da gumin manzon Allah, kamar yadda Ummu Sulaim Rumaisa kenan take tabarruki da gumin Annabi, take shafa shi ya zama turare a gare ta. Ana iya yin tabarruki da gashi Annabi, kamar yadda su Talha suke ɗaukan gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan an yi aski suke rarraba mutane ya tabarraku na bihi. duk wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya dan gaba dai komai na sami albarka ne mubarakun ne shi alaihi salatu wassalam to amma wannan harka ta tabarruki ba wani mutum a duniya gaba ɗaya da ya cancanta a yi masa wannan abu in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi da'awar ko ya nemi a yi tabarruki da wani abu na gangan jikinsa ko suturarsa saboda iliminsa ko walittakansa ko mahalittakansa to ya shiga gonar annabi sallallahu alaihi wasallam don ba a taɓa samun wani daga cikin sahabbai ba an yi tabarruki da wani abu na gangan jikinsa in ba annabi ba yanzu duk duniya ba mu da mutumin da ya kai sayyidina Abubakar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi ba wata macen da ta yi shi yake da daraja yake da kima duk walittakansa da tsoron Allah sa da imaninsa da kusancinsa ga Allah bai kai sayyidina Abubakar Siddiq ba shine lamba na biyu a cikin al'umma amma abu mamaki ba a taɓa samu ana tabarruki da gashinsa ko rigarsa ko suturarsa ko wani abu ba don an nuna mana harkar tabarruki ina khususiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam to kaga maganar wasu su zo suna shafa kan wasu ce sun yafe musu kaga bai taso ba ko wani ya zo yana alwala ruwan alwalarsa ana tarewa ana sha wallahi wannan duk bid'a ne zuwa da abu ne sabo a cikin addini ko ma ka ga mutum dan uwanka saboda malintansa ko iliminsa a cikin ya tofar da yawu cafkewa ke wannan annabi ake yin wannan manzala ne ya tofar da yawu baya faduwa ƙasa sai a ɗauka a shafa a tabarruki saboda yawunsa ba iri ne bane da nawa da naka na ƙazanta shi nasa alheri ne shi nasa albarka ne shi nasa ana tabarruki da shi to amma an samu wasu saboda zarmewa da wuce gona da iri ko dai daga mabiyansu su wuce gona da iri a kansu ko kuma su ɗin sun nuna mutane su wasu ne irin wani abubuwa duk da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun sa ana yi musu ana tabarruki da gominsu ana tabarruki da miyau ɗinsu ana tabarruki da rigarsu ana tabarruki da rawaninsu ana tabarruki da hannunsu har ma gani ake in sun gaisa da mutane kamar an yafe wa mutane wannan ba daidai ba ne kuma bid'a ne ya saba wa shari'a ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi kokari su kiyaye maganar at-tabarruk bil athar at-tabarruk bil athar wannan ya shafi annabi ne kadai kada wani ya zo ya miƙe kafa ya ce ai ya yafe muku ko kuma in ya shafa ka ya shafe ma zanubinka ko in yi ma kaza za ka samu kaza wannan wallahi ba daidai ba ne jiya wata bayan Allah ta kira ni a waya tana tambaya na cewa wai wani bawan Allah ne wai ya ce wai zai mata addu'a zai mata addu'a tana ta bin sa zai mata addu'a sai ce daman abin da ke faruwa wato wai yana da wata yar uwarsa ne wadda ita kawai in ta yi addu'a kawai Allah ya karba kawai in dai ta yi addu'a Allah ya karba a garin nan fa da zarar ta yi addu'a kawai Allah ya karba don haka sai aka ba da sunan waccan mata sai ta je ta tashi karfe biyun dare wai wai sai ta yi mata addu'a wai addu'a ne ta gani wai sai Allah nuna mata kaza da kaza da kaza da kaza shi ne ta gaya ɗan uwan nata aka ji hanyar yarinya cewa to tana so za a yi mata addu'a an gano kaza an gano kaza an gano kaza da hankalin ta ya tashi ta gigi ce da wani sauransu to a nan gurin ya ko mutane ya kamata ta ku zama wayayyu a cikin addini mutane bai kamata su zama to kawo kansu kamar a cikin tukwane suke ba ba sa gane abubuwa ba ba wani mutum guda ɗaya babu shi a wannan zamani zai daga hannu ya ce wai shi garanti in ya roƙi Allah Allah ya karba babu shi to ya kai ka sani wahayi aka maka sannan babu wani mutum da zai ce wai ya daga hannu ya roƙi Allah wai an nuna masa kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza to mafarkin ka ai ba gaskiya bane to shi wannan fa ba ma wai a mafarki wai a zahiri kenan kaga wahayi ake masa kenan mala'ika aka turo masa kawai aljanu su suna muku shedanci suna gaya muku maganganun banza kuna zuwa kuna gaya mutane kuna cewa wai ko wai ne kusa ne da Allah wai ko kun yi addu'a wai Allah wai ya karba ai ba daidai bane ba na'am kowa ana fatan Allah ya karbi addu'arsa amma magana ka yanke garanti ka ce tabbas wai duk abin da ka ga Allah ya karba wallahi babu wannan
to akramakallahu misali kana ganin zai iya yiwuwa mutane sakamakon wani mutum yana addu'a da addu'a da ya roka a karba shi ba za ka baka ganin za a iya masa irin wannan a ce
ba za a yi ba Allah da za a yi ba
sakamakon tajriba da aka gani in yayi
kuma ai ba zai yi ba ma a ce wai wani yana nan wai duk abin da ya faɗa Allah ya karba ba zai yi ba akwai abubuwan da wallahi za ka gani ba haka ba ne sai dai kawai dai a ce dai wani ana gani yana da rabo yana da nasibi to shi ma ba shi da hujja da zai ce wai shi garanti ne da abin da ya roƙi Allah Allah ya karba magana addu'a lalume ne a cikin duhu sai mai sa abin da Allah ubangiji ya bayar kowa ya je ya roƙa Allah ya bashi, amma maganan wai mutum ya zauna ya miƙe wai ya ce wai a kawo mai addu'a, ya buɗe ofishin addu'a, malam har ofishi ba suke buɗe suna yin addu'a, ofis mutum zai buɗe ka zo ka biya kuɗi a je a yi maka.
Haka makalla ba ka ganin aiki ne kamar yake wa jama'a su kuma suke biyan sa?
Aikin banza ba. Waye ya ce kai addu'ar in ba za ka yi ba sai ka je gurin wani? Waye faɗa? Yana daga cikin kurakuran da mutane sai mutum ya rena kansa sai ya ce shi ba zai roƙi Allah ba wai sai dai wani ya masa. Idan ka sa wani ya maka yayi amma kai ma ka rage bacci ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Duka waɗannan abubuwan malam Aminu ba daidai ba ne sun saba wa aƙida, kuma mutane an dulmiyar da su akan wannan, ana ta cin kuɗinsu ana zaluntar su.
Amma akan mutulau ka ce za a halatta a sa wa ka sa wani ya maka addu'a kamar wane ne ya cancanta?
Wanda ka yarda da tsoron Allahnsa da taƙawarsa kake ga ya fi ka kusa da Allah.
Na'am.
Shi ma zato ne ake kyautatawa, shi ma ala khilaf, shi ma akwai wani ra'ayi da wasu malamai suna ganin ba za a yi ba haka, amma wasu suna ganin ba laifi za a yi. Wanda kake jiya mai tana tsammani yana da takawa yana kusa da Allah, za ka iya sa ya maka addu'a ya roƙan maka Allah, Allah ya maka za, Allah ya maka za. Kuma ita asalin addu'a kyauta ne ake yin ta malami, asalin addu'a
ba a biya?
Eh, asalin ta ma sai dai kawai in bai an yi maka kai ihsani, wannan in kai sha'awa. Abin da nake nufi kar wani malami ya zo ya zauna ya ce wai yana yin addu'a har yana lissafa har sai an yi ciniki a nawa za a biya. Yanzu kamar masu yin ruƙiya ne ai. Kamar masu
ruƙiya ba a biya a kiran kallon?
Ana biya amma kyautatawa ne, amma magana a sa kuɗi sai an ba da.
Ka san yin aka je har rasit ake siya fa sai mutum ya siya rasit.
Abin da nake nufi ka fahimci ai akwai magani suna bayarwa akwai waye. Amma asali addu'ar a cire maka aljanin. Yanzu shi yana da garantin in ya maka zai cire aljanin? To ya za ka karɓi kuɗin abin da baka da tabbas a kan shi?
To amma Akram Allah shago ne da shi ya buɗe yake wannan addu'ar a cire aljanin suke
fita a kibiya? Ya saɓa wa karantarwar salaf. Ya saɓa wa karantarwar salaf. An samu magabata tabbas. Wani sarki da ya samu larura wasu za su yi masa ruƙiya, za su yi masa addu'a, za su yi masa kaza, za su yi masa tawada, ya zo a cikin nasi da wani sauransu. Wannan ɗaiɗaiku ne ba kullum ba. Ba kullum ba. Don wani ya zo ka yi masa alhamdulillah ka masa addu'a ya samu nasara ka nemi ya maka ihsani, wannan ba laifi ba ne ya taimaka ma. Amma abin da nake magana a kai mutum ya zo ya buɗe shago da sunan addu'a ya rinƙa yanke kuɗi sai an ba shi kaza ya yi baya cikin aikin salaf.
Na'am.
Yawwa, asalin addu'a kyauta ne ake yinta sadaka saboda Allah. Amma ba laifi wanda ya maka addu'a
ka dan ba da wani abu,
kai ba da wani abu ka taimaka masa kai mai ihsani, wannan ba laifi ba ne. Ka fahimce ni?
Na'am.
Yawwa, waɗanda akwai nasi da ya zo wani zai yi wani addu'a ya ce ya ba shi kamar yadda na faɗa. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfana da abin da aka bada, wannan da akwai shi. Amma wannan waqi'atu ayn ne, abu ne da ya faru kamar sau ɗaya sau biyu, ba wai an mai da shi kullum 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 ba. So magana ka aka buɗe shago ka ce wai wai za ka riƙe mutane addu'a a biya ka, to ya ake ka san an Allah ya karɓa? Kuma yanzu kamar misalin harkar aljani ba, aljani da yake jikin mutum za a yi masa addu'a roƙi Allah a cire shi kafin a zo a yi maka a cire ɗin an maka bil ɗin 100,000 da kaza 100,000 da kaza, zai iya zuwa shekara biyu yana ta yi wallahi bai fita ba. To kaga ka karɓi kuɗin mutum ka ci kuɗinsa kuma baka yi masa aikin da ya kamata ba. Don haka mutane su tsaya a bisa yanda shari'a ta tsayar da su. Na faɗa zan maimaita ba laifi a yi maka ihsani a kyautama. Za ka ga wasu ɗin masu dabara duk sun buɗe shagon ko sun buɗe kamfanin ko sun buɗe me dai. Idan an yi za su za a ci za su a kawai abin da ka bayar shi kenan. Amma yanzu an ga babban mai kuɗi sai a yanka masa 100,000 kaza miliyan kaza.
To aka makalla alal misali yanzu zai iya yiwa in buɗe shagon ruɓiya da ko addu'a, amma in mutum ya zo zan ce zan yi addu'ar nan in aljanin ya fita za ka ban 10,000.
Asali buɗewa ɗin, asali ka buɗe ɗin shi wannan wani abu ne sabo. Shi ita addu'ar nan fa wanda ake tsammanta masa tsoron Allah da taƙawa shi ne ake zuwa a neme shi a ce ya je ya yi. Amma yanzu wani za ka ga mujirimi ne ma, wallahi wani mujirimi ne ko sallar jam'i ba ya, amma zai zo ya buɗe ya ɗebo 'yan magungunan su ya zuba ya zo ya ta yi wa Allah ƙarya ya yi wa Annabi ƙarya. da mutum ya zo da yan lazo da ta kai bai ta kawo ba, bai karanta harkar jinnun nan ba, bai karanta littattafai da malamai suke rubutu akan harkar aljanu ya yake shiga jikin mutum, harkar sihiri wani babi ne na ilimi babba ba kowa yake samaki ba. Wallahi malam mutum bai wannan ba kawai sai ya zo ya bude shago ya zo yana ta karɓan kuɗin mutane. To wannan abin shi nake magana a kai, amma wanda yake mutum hassis yana da ilimi, yana da tsoron Allah, yana da takawa, kuma yana ya karanta abun, don harkar aljanu ma sai ka karanta, kuma ba wai kowane malami ne yake da ilimi akan wannan abu, wani babi ne mai zaman kanshi, wanda da ya zo duk abubuwan da kake zai iya ganewa saboda ya karanta a littafi kaza, ya karanta a littafi kaza, Ibn Taymiyya ya yi kaza, a Shaykhul Islam wannan Ibn Qayyim ya yi kaza, a wani ya karanta ya sani zai iya baka abu nan, wani kuma kawai neman kuɗi yake. To wannan masu neman kuɗin akan su nake magana. Wani Qur'anin ma wallahi tallahi bai iya karanta ba, kuma ka bincika, amma fa ya bude shago shi zai rinka yin mutane ruqya, bai fa iya karanta Qur'anin ba, duba suratul baqara dai da ake ta karanta ta, wallahi bai iya karanta ta ba. Wani kuma zuwa zai ya zauna kawai idan na maka last speaker da kaset kawai, a shigar da kai daki a rufe a sake speaker kawai a barka kai ta ihu, bala'in karar speaker ma ya isa ma ya tare maka wani tsohon aljanin da yake kwatkwace a kanka da wai sauransu. Almuhimmi mutane ya kamata su yi tsoron Allah kuma su taimaka mutane. Yanzu wata baiwa Allah ta zo tana da wannan larura ɗin ba lafiya, wallahi ta ce tana zuwa aka yanka mata kuɗi wajen 100,000 kaza, ta ce ta haƙura, Allah ya in Allah ya warkar da ita shi kenan, ba ka ba kuma ta mutu da shi, kaga wannan ai ba tausayi a ciki abinda ba ka da tabbas. To kar mu ɓata lokaci akan wannan hanya muka wuce. Ita Ummu Ayman Ubayd ibn al-Haris al-Khazraji shi ne ya aure ta, don haka ma ta haifa masa yaro mai suna Ayman, shi ne Ayman, shi yasa ake cire ta Ummu Ayman. Shi wannan Ayman ɗin ya girma ya yi hijira, ya ma je jihadi, ya yi jihadi har ma ya je ya yi shahada a ranar yaƙin Hunain, ya yi shahada a ranar yaƙin Hunain, shi ɗan gidan Baraka kenan. Sannan daga baya Zaid bin Harisa ya aure ta a lokacin da aka turo Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shine ta haifa masa Usama ibn Zaid, hibbu rasulillahi kenan sallallahu alaihi wa sallam. Ummu Ayman tana da matsayi da daukaka kwarai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah ka kara mana girma, Allah ka kara mana matsayi, Allah ka kara mana daukaka, ya Ubangiji ka sa mu zama manya a wajenka, ko da ku a wajen mutane mu kanana ne, ya Ubangiji ka girmama mu, Allah ka kare mana mutuncin mu. Usman ibn al-Qasim yake cewa yayin da Ummu Ayman ta hijira ta zo tana komawa gida kenan, ta zo wani guri da ake ce da shi ar-Rawha, sai ishirwa ta kama ta, kuma tana azumi babu ruwa, ta sha wahala kwarai da gaske, cikin taimakon Allah don a tabbatar maka da matsayinta, ta yi azumi ba ruwan sha, tana cikin bukata, sai ga guga nan an zuro mata daga sama, wallahi malam kawai sai ga abun nan din ruwa daga sama, kawai tattare ruwa ta diba ta sha, tana cewa ban taba gamuwa da wani mugun ishirwa ba bayan wannan ruwa da na sha. Amma ta sha, ta yi ishirwa ta azumi tabbas, da Allah ya shahada ita wannan, kuma ta ce ishirwa dai mai tsanani ba taba gamuwa da shi, kamar yadda Ibn Sa'ad ya kawo wannan kissa, Hafiz Ibn Hajar shi ma ya kawo ta a cikin al-Isaba, da mazaje abintattu sai dai isnadin munqati'i ne da sauransu. Wannan ɗaya ne daga cikin misalai da ake kawowa na matsayin insahan al-isnad na ita wannan baiwar Allah Ummu Ayman. Ta yi ta kuka kamar yadda na gaya muku saboda yankewar wahayi. Anas ibn Malik yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam bakat Ummu Ayman fa qila laha atabkin, yayin da Annabi ya bar duniya sai Ummu Ayman ta kama kuka, sai aka ce da ita kuka kike yi, kuma ana mata inkariya kike kuka, ta ce na'am zan yi kuka, wa laqad alimtu annahu sayamut, na sani cewa Annabi zai bar duniya, na sani walakin ni innama abki ala alwahyi idan qata'a anna min as-sama, kuka nake yi saboda wahayi da ya yanke mana daga sama da muna tare da shi Allah yana ta saukar masa wahayi muna cikin alkhairi masha Allah a koyaushe to amma yanzu ina kuka ne saboda wahayi da ya yanke daga sama Ibn Sa'd ya rawaito wannan riwaya da Imam Muslim da wanansa
to akramuka labarin mu ne ka kuma mu ji abin da take dauke da tarihin wannan bayar Allah
to kamar yadda muka yi bayani mace ce kware mai tunani kuma mai ainihin wato albarka shi zai da magace sunan ta baraka na ga maka lokacin da annabi rasul aka ga tana ta kuka sai ake mata magana tunda annabi ya hana kukan mutuwa sai ta ce ba tana kuka ne dan abin nan mutuwa sai ta sani
na
ga alim to annan sai ya mutu na san cewa daman zai rasu tunda shi ya koya musu kudin Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka bar duniya za ta yi wafati kuma su ma za su bar duniya za su yi wafati ta ce amma ni ina yin kuka ne a lankata'i alwahri abki alwahi idan kafa anna min as-sama kuka nake saboda kawai na ga wato wahayi ya yanke mana daga sama saboda ta nuna ka ga wahayi albarka ne to a nan gurin ya kai dan uwa abin da nake so mu fahimta a nan wato irin yadda suka samu tarbiyya na son Allah da son alqur'ani
na'am
yanzu nan kaga mu yanzu wahayin ba a yin sa amma akwai wahayin da aka yi a dadin shine qur'ani ya kamata musulmi su so alqur'ani musulmi su kaunaci alqur'ani musulmi su rinka karanta alqur'ani musulmi su kimanta alqur'ani su sa alqur'ani shine babban littafi a gaban su kada mu yi wasa da wasa bai bai shi shi yasa makiya suka gane babban hanyar da za su iya cin nasara akan musulmi shine su raba su da alqur'ani raba mutane da alqur'ani ba sai sun zo sun dauki bindiga sun ce ku daina karantawa ba za a yi haka ba insha Allah amma akwai hanyoyi cusa mana wasu abubuwa daban ilimin mukan a sa mana su a sa muhimmancin su yafi qur'ani a sa musu wani abu mai romo da tsoka to shi ma ya ga alqur'ani ne kuma cire mana alqur'ani a cikin zakatun mu da kuma rashin bashi muhimmanci gwamnati ta ta gina gine a ta magana ilimi ba za ka taba jin ana magana ilimin qur'ani ba a ta magana ilimi an kashe kuɗi kaza za a kashe kuɗi kaza akan ilimi amma wani banda na qur'ani a ciki na'am yau da gobe ana fada ana maimaita ana fada ana maimaitawa yara suna tasowa daga baya za su gane shi ashe qur'ani nan bai da kima tunda baya ma cikin lissafin ilimin da gwamnati take kashe masa kuɗi kuma ko da jihar gaba ɗaya ta musulmi ne ba ina magana akan jihar wacce ba ta musulmi ba hatta jihohinmu na arewa waɗanda suke na musulmi ne wacce jiha ce take kashe kuɗi ake sa budget na ilimi a sa ilimin alqur'ani da kulawa da makarantar alqur'ani ko makarantunmu na islamiyyu na addini
sun yanzu akan kallawa jihohin sun taso sai dai a kan kara jan hankalin su sun wasu kamar ma'aikatu wanda suka shafi bangaren qur'ani ko makarantun Allah
to a fito da shi fili a buga a jarida kowa ya gani a sani kuma a sake kuɗi a wannan gurin sai siyasa ba ai da gaske muna fatan abin ya tabbata kuma ya kyau amma wallahi wallahi malam wajibin mu ne mu tsaya mu yi wa mutane bayanin muhimmancin alqur'ani a rayuwar musulmi kuma duk wani shugaba da yake shugabantar mutane ina tabbatar maka in Allah ya so yadda idan ya mutu sai Allah ya tambaye shi akan wace hidima yayi wa alqur'ani a lokacin mulkin sa ban ce kafiri ba musulmi nake magana alqur'ani ya wuce a gwamnati babu shi yafi karfin haka to amma dan ka gane zamani tsoron kafirai muke sama da komai suna cin jihohinsu suna abinda suka ga dama amma mu nan a nan jihohinmu muna jin tsoron mu yi wa addinin Allah hidima saboda kada a rubuta a jarida a ce wani kaza wani kaza a can fa ba za a yi ba mu kuma a nan ma ba za su bari mu yi ba saboda tsabar rauni dhaful iman rauni imani Allah ya mana afuwa
amin
sannan ranar da aka shi sayyidina Umar ibn al-Khattab ta yi kuka kamar da Tariq ya ruwaito بكت أم أيمن لما قتل عمر Ummu Aymana ta yi kuka sosai lokacin da aka ci Sayyidina Umar. Ta ce al-yawma waha al-islam. Ta ce yau musulunci ya yi rauni. Waha al-islam da'ufa al-islam. Musulunci ya samu rauni da kashe Sayyidina Umar. An ci baya. Kuma gaskiya ta faɗa. Umar ai jabal ne, ai Umar dutse ne, ai Umar iyaka ne, ai Umar kyaure ne. Da ya tare dukkan fitintinu kuma ya sama wa musulunci yanci a lokacinsa. Umar ya manta rasu a lokacin halifancin Sayyidina Uthman ibn Affan. Harmala ya ruwaito a Harmala Maula Usama ibn Zaid kenan. Yace wata rana yana zaune tare da Abdullahi dan gidan Umar sai ga Hajjaj dan gidan Ayman. Jifan Ummu Aiman Hajjaj bin Aiman ya zo ya salla bai cika ruku'i ba bai yi sujjada mai kyau ba sai Ibnu Umar sai ya kira shi sai ya ce atahsabu annaka qad sallait Hajjaj Ibnu Aiman kana tsammanin kai salla ne ya ce innaka lam tusalli fa ud li salatika baka yi salla baka ji kamar mai ci salla ka ba tai ba yayin da ya juya baya Ibnu Umar yake cewa man hadha wai wannan sai aka ce ai wannan shine yaron nan Hajjaj Ibnu Aiman Ibnu Ummi Aiman jikan Ummu Aiman ne yace ka law ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu
na'am
Ibnu Umar yace ka da a ce annabi yayi nisan kwana ya ga wannan yaro jika Ummu Aiman to da annabi ya so shi sosai kwarai da gaske me yasa saboda matsayi nawa na Ummu Aiman a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda zamu tsanta a nan dan uwa shine kamar haka na farko su magabata salaf suna kula da ibada musamman wato sallah ashe mutum yakan iya zuwa yayi sallah a ido haka kuma amma bai yi sallah ba kamar yadda hadisi ya zo cikin muwatta hadisi ingantacce wani yayi sallah annabi ya ce ba kai sallah ba ka je ka saki sallah saka je kai sallah je ka saki sallah ashe mutane sukan iya yin sallah kuma ba su yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ilahi ya allah astaghfirullah mutum yayi sallah a ce bai yi sallah ba sallawa ma sallah kenan wannan bawan Allah yanda suka buga da sayyidina Ibnu Umar Hajjaj Ibnu Aiman Ibnu Ummi Aiman Ibnu Umar yace mai kaje ka saki sallah audli salatik kaje ka saki sallah atahsabu annaka qad sallait kai yanzu tsammani kake kai sallah to kaje ka saki sallah yau idan da za ka kwatanta sallolin da muke yi a masallatai a masallaci ba ba wai a kasuwa ba ba wai a titi ba wallahi limami da yake mutane sallah sai ka gaya mutane sallah ba nutsuwa ina faɗa wa mutane ina maimaita musu wallahi duk wanda ya yi garaje ya je ya wullar da sallarsa ya je ya bi limamin da bai iya sallah ba wallahi ya yi asara kuma bai da uzuri a wajen Allah don haka ku rinka tacewa limaman da za ku rinka bi sallah ba wai kawai kowane masallaci a bakin titi kawai kowa ka je ka bi shi sallah ba sai wanda ya iya idan za ka yi tafiya za ka tafi gari mai nisa za ka je tasha ba sai ka duba mota mai kyau ba kuma a tsammaninka wannan direban ya iya mota inda za a ce ma bai iya mota ba ko da za ka ga bai iya mota ba kai za ka shiga amma ya late mutane ba sa lura da wannan janibin a sallah malam masallatai ga sunan barkate amma wane ne yake yin sallah daidai wasu ma ana zuwa ana cika masallatan su ne ba dan komai saboda me saboda sun iya sallah da gaggawa limamin da yake sharp sharp nan da nan ya buga ta ya gama wato an fi cika a bayan sa wanda yake yin sallar sa a nitse ruku'i mai kyau sujjada mai kyau karatu mai kyau tasbihi mai kyau salati mai kyau tahiyya mai kyau wallahi malam sai ga ana sukan sa a wannan zamani saboda bala'in rauni da ya mana yawa ana sukan sa ba a ma zuwa a zo a yi sallah a bayan shi to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan idan ka zo daidaikun mu, Malam Aminu, da yawa mutane ba su iya sallah ba, gashi tunda aka tashi ake sallah, amma wallahi malam astaghfirullah, wasu haka za su mutu ba su iya sallah ba. Me yasa? Ba su da niyyar su iya ta, ba su je suka koyi ta ba. Duk wani abu da yake da muhimmanci a wajenka kai malam Bahaushe, kana kula da shi ka koye shi, amma ban da sallah. Baya zuwa makaranta da zai koyi sallah. Baya da wani malami da yaje yace bari na yi ruku'i ne sujjada ka gani tayi, bai tambayi me ake faɗa ba kafin a bude sallah, bai tambayi me ake faɗa ba sujjada. Ka san malam akwai mutanen da kawai in sun zo sun bi jam'i shiru kawai suke yi. Shiru din kim. Bai san duk azkar da ake yi an yi sujjada, an dago daga sujjada, in an yi ruku'i an dago daga ruku'i, an yi tahiyya bai sani ba. Kuma bai da niyyar ya sani, kuma bai je makaranta ya sani ba. Amma yana iya kashe wa ɗansa naira miliyan barkate akan makarantar boko.
Wato, akramakallahu, za ka ga sallar nan musamman mu ‘ya’yan musulmai da muka taso muka ga kanmu ana ta sallar nan. Kuma mun iya ta tun muna yara muke ga ana yi mamuni. Dole kuma sai mutum ya kara da zuwa makaranta.
To ai kaga wannan abin da ka faɗa shi yake cutar da mutane, an gaje ta kuma ba zai yi sallah da gado ba malam.
Na'am.
Kuskure ne.
Na'am.
Yanzu idan mutum ubansa direba ne kawai sai ta shiga sai ta shiga iya mota kawai. Idan mutum ubansa tela ne kawai sai tashi kawai sai yi ɗinki ba sai ya je ya koya ba. Dan kai musulmi ne ka tashi a cikin musulmi cikin masu sallah kawai shikenan automatically ka iya sallah. Wallahi ba daidai bane. Kuma abin tausayi malam Aminu ya zo a hadisi, awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Abu na farko da za a fara yi wa mutum hisabi ranar tashi al-qiyama shine akan sallah. Idan sallarsa ta yi kyau, komai ya karɓa. Annabi ya ce komai ma Allah ya ce, manzo Allah ya ce Allah ba zai wayoce sauran aiki ba. In dai aka ga sallarka ta cika ta yi kyau, to duk sauran ayyukanka kuma sai Allah ya ce a rufe littafin a kai shi gidan aljanna. Allah, 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 Allahu akbar. Amma duk abin da kake yi matukar aka zo aka duba sallarka, aka ga sallarka ba ta da kyau, baka iya sallah ba, aka lissafa aka ga ba ta cika ba, babu ruku'i mai kyau, ba sujjada, ba karatun kirki a ciki, to bayan an bincika an ga ba ta cika ba, kuma sai Allah ya ce da mala'iku ku daɗa binciko mu sauran ayyukansa, fa huwa lima siwaha adiya'a. Ku je ku binciko mu sauran ayyukansa, sauran ayyukan ma sun fi muni. Tunda bai iya sallah ba, to bai iya sauran kai ayyukan mu ba. Wanda ku iya sallah yake yayi sallah, to Allah yakan kare shi da abubuwa da yawa. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hana alfasha, tana hana munkari. Ya Allah ka gyara mana halin mu, Allah ka bamu ikon kiyayewa. Akwai tambayoyi ne ko kuwa?
Insha Allah za mu.
To insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan nan na Hafsa.
Na'am. Masauraro, ya abin da za mu iya kawo kenan a cikin wannan hadisi na wannan. Allah